بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، ‘yan’uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna ƙara godiya da jinjina ga Allah subhanahu wa ta’ala da ya dace mu wannan yini mai tarin albarka yinin Lahadi, wanda muke gabatar da darussa na addinin musulunci a wannan yini, kuma a daidai wannan lokaci a wannan masallaci na mai tarin albarka, masallacin da ke jikin gidan Alhaji Sale Mai Nangi a nan unguwar Buba Shango a nan fadar jihar Gombe. Cikin hikimar Allah, a makonni biyu da suka gabata mun kawo ƙarshen karatunmu littafin Umdatul Ahkam min kalami Khairul Anam, littafin babban malami Abdulwahid bin Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, wanda muka yi darussa guda 50 cif a littafin, wanda hadisai ne sama da 420 da wani abu a cikin darussa 50 daidai. Allah ya ba mu ikon kammala su. To, bayan mun kammala wannan littafi, sai muka yi ta shawarwari da nazari wanda littafi za mu sanya domin a ci gaba, domin minal mahadi ne ilal lahadi, har in an bar wannan aikin ba maki kuma Allah ne kawo ƙarshen rayuwar, domin shi Allah ya kaddara za mu yi a cikin rayuwarmu kafin Allah ta'ala ya wani ikonsa. To, sai muka yi nazarin sanya littafin Kitabut Tauhid na babban malami Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, wanda shi ne za mu mai gurbin wancan littafin da shi insha Allah, wanda za mu fara darasinsa a yau ɗin nan bi'iznillahi ta'ala. Yau muna 27 ga watan Safa, shekarar hijira 1446, ɗaya ga watan tara na miladiya 2024. Wani bawan Allah ya tambaye ni cewa kamar kofi nawa ake bukata. To, sai na ce kofi 20. To, amma kuma ina ganin kamar zai kada, domin majalisin kullum ya ƙara albarka gaskiyar alama, amma ni da kaina na faɗa wallahi. Ya ce nawa ake bukata, na ce a kafu, ya ce kofi 20. Ya ba da kuɗi aka siyo kofi 20 ga su gaba ɗaya. To, amma na ga alama za a yi mi'ara kuma bayan na ga alama. Saboda haka muna masa addu'an Allah ya saka masa da alkhairi, wanda ya ba mu wannan littafai domin al'umma su karanta amfana. Muna addu'an Allah ya ji ƙan mahaifansa, Allah ta'ala ya sanya shi da mu da shi aljanna shi ba kuma ru. Allah ta'ala ya ƙara mana albarka. Kuma yau majalisin namu mun yi babban bako, ɗaya daga cikin masoyan wannan da'awa a ko'ina. Wani lokacin za a ce mun gashi can a mota yana jin da'awa, amma domin lokaci ba shi da lokaci sosai, shi ne GM na Waterboat, wanda muna tare da shi yanzu haka. Shi ma muna masa addu'an Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya masa jagora a harkar aikinsa, Allah ya tsare shi daga dukkanin shari. Babu shakka ai ya ɗaya daga cikin masoyan wannan da'awa ta mu a wannan gari. Allah ta'ala ya ƙara mana albarka. Muna addu'a ga Malam Abubakar Liman na wannan masallaci, Allah ya ƙara masa lafiya. Laruran da Allah ya saka farace da sauran majinyatan mu gida da asibiti, Allah ka ba su lafiya. Ga littafin sai a raba su. Kitabut Tauhid. Littafin zai magana kan tauhidi. Tauhidi kuma shine ifradullahi ta'ala bil ibada. Kaɗaita Allah ta'ala da ibada. Ana fahimta? Tauhidi shine asali, shine jigo da Allah ta'ala ya aiko kowane ba'annabi a kansa. Har ya gane ko? Kowane annabi sai da Allah ta'ala da ya turo shi da tauhidi ya fara cewa isa da wannan sau. Tun daga annabi Nuhu alaihi salam farkon manzo har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda duk annabin da ya zo tauhidi yake jaddadawa a kaɗaita Allah wajen ibada, a kaɗaita Allah a wajen afa'alullah, a kaɗaita Allah wajen shi asma'ullahi wa sifat nasa. Ana fahimta? Saboda haka wannan ba ƙaramar fa'ida ba ce a sanya darasi littafin da zai ke mana darasi akan tauhidi, a jaddada alaƙarmu da Allah subhanahu wa ta'ala, mawallafin wannan littafin a gurguje sunansa Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Taimi. An haife shi a shekarar hijira 1115 a wani gari da ake ce masa Uyayna a kasar Najd wanda yanzu suna Jaziratul Arabiya, a gida na ilimi da kuma falala. Shi mawallafin wannan littafi Allah mai arzikin haddace Al-Qur'ani tun kafin ya kai shekara 10 a rayuwarsa. Ya haddace Al-Qur'ani iya ƙasa da shekara 10, kuma ya yi karatun fiqh a gun babansa. Ya kasance mai basira ne ko mai ƙoƙari ne, mai yawan leƙe-leƙen littattafan addini ne. Ya yi tafiye-tafiye domin neman ilimi. Ya bar garinsu Uyayna ya zo garin Makka, ya je kuma garin Madina, ya je Basra ta ƙasar Iraq a yanzu. Ba sau ɗaya ba sau biyu ba, ɗalibar lil'ilmi domin neman ilimi. Ta galibin da'awa ila Allah, babban abin da ya shagalta da shi shine da'awa. Duk wanda ya san Malam Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab, to da da'awa ya san shi. In dai ka karanta ya to a da'awa ita ce aikinsa. Walaki as'ab fi zalika, ya haɗu da wahalhalu masu yawa a cikin wannan. Allafa kutuban aziman naf'a, shi malam ya wallafa littattafai masu girman fa'ida da amfani. Daga cikin littattafansa akwai kitabun tauhid, gashi a gabanmu wannan. Shi ya wallafa shi da kansa. Bayan nan akwai kitabu Al-Qawa'idul Arba, wani shi ma littafi da ake ce masa Qawa'idul Arba. Shi wannan malami ya kawo ƙarshen rayuwarsa a shekarar hijira 1106. An haife shi 1115. Ya rasu a 2006 shekarar hijiriya. An gane ko? Afwan, shekarar miladiya kai. 2006 shekarar miladiya, Allah ya karɓi rayuwarsa. Afwan, 1106 a hijiriya. 1206 shekarar hijiriya, Allah ya karɓi rayuwarsa. Allah ta'ala ya gafarta masa. Allah ta'ala ya sanya da mu da shi aljanna ci makubar. Muna addu'a. Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai a wannan littafi. Allah ya ba mu ikon fahimtar daidai. Kuma Allah ya ba mu ikon aikata aiki da daidai. Allah ya ba mu ikon gane kuskure. Kuma Allah ya ba mu ikon nisantarsa. Allah karka ba mu ikon zama ko fahimtar kuskure, ya Allah. Allah muna tawassuli wajen karanta wannan littafi, duk buƙatunmu Allah ka biya mana. Abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka mana maganinsa. Mahaifanmu da suka ga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu. Da mu da zuriyarmu muna tawassuli da wannan karatu, ya Allah ka shirya mu tafarki madaidaici. Ya Allah muna roƙonka silar wannan karatu, ka biya kowa buƙatunsa. Ya Allah ka sanya aljanna ci makomarmu. Ya Allah ka haramta wutacin da mun jikinmu. Ya Allah muna roƙon kuncin rayuwa da yake cikinsa, ya Allah kama na ƙarshensa. Malam yace bismillahir rahmanir rahim, wannan kuma shine darasinmu na dai a wannan littafi. Da sunan Allah mai rahama mai jinƙai, ki yasa dukkan wani abu da alkhairi ake so a fara shi da bismillah. Manzon Allah ya yi hadisi sallallahu alaihi wasallam, ya ce kullu amrin zibalin lam yabda bi bismillah fa innahu abtar. Dukkan wani abu wanda ake sa ran neman albarka a gun Allah, har in an fara hiba bismillah, to wannan iya da yankin albarka. Ko menene? Ki yasa cin abinci aka ce bismillah, ki yasa shiga gida aka ce bismillah, kai hatta kusantar iyali ma an ce bismillah. Dukkan wani abin da kake son albarka sa, to kace bismillah. Ana fahimta? Ka fara hi da sunan Allah, kuma kana neman tabarikin Allah subhanahu wataala. Yasa manzon Allah ya ce wa Abdullahi dan Abbas, ya gulam samilla, ya kai yaro an zaka ci abinci ka ce bismillah, wa kul bi yamini, ka ci da damanka, wa kul amma yali, ka ci kuma gabanka. Duk wani abu da zaka fara a matsayin ka na musulmi kana neman albarkar abin, ka ce bismillah. Hatta a hawa adin hawa bismillah mujri aw mursa. An fahimta? Shiga gida bismillah walajina wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna, sai ka ce assalamu alaikum. Ana fahimta? Duk abin da za ka yi ka ce bismillah, to kana gayyato albarkan Allah ta shiga cikin alamari. Ana fahimta? Yasa anan ma ne bude littafin da bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jinƙai. Al muqaddima, gabatarwa. Innal hamdalillah, godiya ta tabbata ga Allah. Nahmadu, muna gode masa. ba za ka ce ahamaduhu ba domin musulunci kullun hada kai yake ne ba idan ka ce nahamaduhu da kai da ƴan uwanka musulmai kana fadawa Allah duk muna ma godiya ya Allah ana fahimta wannan iya cikin fa'idar musulunci da kuma karantar da mu hadin kai hatta lokacin da kake sallah zaka cewa Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako baka ware kanka kadai ba sai kake bada shaida har ƴan uwanka musulmai to kaga lamma bisa dabi'ar alqur'ani sai malamai suka wallafa wannan in kace na'budu to duk musulmi muna yi wa Allah godiya sannan wa nasta'inu wannan nunul jam'i dukkanmu mu musulmai muna neman taimakon kai Allah muna gode ma sannan muna neman taimakon ka wa nastaghfiru sannan dukkanin mu musulmai ya Allah muna neman gafaranka wa na'udhu billah dukkanin mu musulmai ya Allah muna neman tsarinka min shururi anfusina daga sharurin kawunan mu sannan wa min sayyiati a'malina muna neman tsarinka daga miyagun ayyukan mu man yahdihillah duk man yahdihillah duk wanda Allah ya shirye shi fala mudillala ba wanda zai batar da shi wa man yudlil duk wanda ya bata fala hadiyala ba wanda zai shirye shi wa ashhadu alla ilaha illallah ina shaidawa babu abun bauta da cancanta sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharikala ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan ina shaidawa cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu ko manzon Allah ne amma ba'd bayan wannan wannan ita ce kutubatul haja duk abin da manzon Allah ne da wannan yake farawa in zai address na mutane da wannan yake farawa in kutubar juma'a zai da wannan yake farawa in daura aure zai da wannan yake farawa duk abin da manzon Allah zai fara ta da wannan yake farawa ana fahimta ita ce abin da larabawa suke cewa kutubatul haja sai malai ya ci gaba da cewa fa inna Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da ruwaya ko kuma Allah mai yawan albarka kad ja'ala fi kulli fatra min rusul man yaqumu min ahli al-ilmi bi da'wati an-nas ila Allah sai malai ya cewa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a kowane zamani yine fatra kowane zamani Allah ta'ala ya sanya ɗaya daga cikin manzanni man yaqumu min ahli al-ilmi ko kuma fi kulli fatra min rusul kowanne lokaci na isar da sako daga Allah sai Allah ya sanya cewa zai tada ɗaya daga cikin ma'abuta ilmi yad'u bi da'wati an-nas ila Allah ta'ala domin ya dinga kiran mutane zuwa ga Allah ta'ala wa irja'ihim ani shirki wal bid'ah kuma Allah ta'ala bai tabar barin zamani ba bai kawo mutumin da zai ce abi Allah abi manzon Allah ba kuma a guji shirka da bid'a ba duk zamani duk karni duk bayan shekara 100 sai Allah ya jaddada wannan sai kawo ya kawo mujaddidi wanda zai ce a bar shirka a bar bid'a a tsaya kan tauhidi da sunna ana fahimta sannan kuma ila tauhidi iya kira zuwa kadai da Allah wa sunna kuma iya kira zuwa ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min ha'ula'il ulama sai malaki ta daga cikin wadannan jeran jeran malamai wanda Allah ke tada su zama mujaddidai a bayan kasa akwai shekul islam akwai dattijo cikin musulunci al-imam jagora al-allama babban malami al-habur masani al-fahama mai yawan fahimta mujaddidu ma darasa min ma'alim al-islam wanda ya koyar da abubuwan da ya koya daga cikin ilmomin musulunci fil qarni sani 10 al-hijri a qarni na 12 bayan hijira wannan bawan Allah shine Muhammad bin Abdul Wahhab at-Taymi Muhammad dan Abdul Wahhab mutumin Taymi Al-Hambali mutumin da yake bin mazhaba ta Imam Ahmad bin Hanbal tayyiballahu sirahu Allah ta'ala ya dadada bayansa ko ya dadada ayyukansa wa kad allafa kitaban katira
hakika malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya wallafa littafe masu yawa minha hadhal kitab daga cikin sa akwai wannan littafi da yake gaban mu gashi alladhi bayna aydina gashi na a hannun azhara fihi aqidatu ahlus sunnah wal jamaa a cikin wannan littafi malam yayi kokarin bayyana aqidar ahlus sunnah wal jamaa allati da'a ilayha alkitab was sunnah wanda da'awar tana kira ne zuwa ga alqur'ani da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aqama da'awatahu alaiha kuma ya tsaye da awa ya tsaye da da'awarsa akan tafarkin sunna da alqur'ani wa uzi li ajliha an cutar da shi saboda wannan dama ai kaida ce duk wanda zai kira zuwa ga addini to ya shirye karbar kalubale a rayuwarsa yasa Luqman al-Hikma yake fada wa dansa ya bunayya aqimi salata wa amur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkari sai ce wasbir ala ma asabaka ya kai dan dana ka tsaye da sallah aqimi sala an gane ko sannan wa amur bil ma'ruf ka dinga umari da kyakkyawa sannan wa nahi 'anil munkar ka dinga hani da mummuna sai ce wasbir ala ma asabaka kai hakuri kan abin da zai same ka akan wannan hanya ta da'awa Allah ya ce akwai annabawan da aka kashe su ba wa ka'ayyin min nabiyyin kutib dewa daga cikin annabawa an kashe su wa an su an daure su wa an su an musu rauni hatta annabi Muhammad ya je da'id da'awa aka dinga jifarsa yadda aka fasa masa goshi aka cire masa hakuri akan ya ce azo a kadaita Allah shi kadai hatta Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah daure shi aka yi daurin karshe ma aka huku ya mutu kuma bai ba kudin wani kowa ya ci ba ba kayan kowa ya dauka ba da'awa ce kawai ana fahimta yasa malai ya ce ya fuskanci kalubale da cutarwa saboda wannan da'awa uziya alaiha an uziya wanda aka cutar da shi alaiha bin nawajiz ya rike bin tafarkin sunna da tira mahaqurasa wa yatamassaku biha kay yakunu su'ada fi akhirati fi ukhrahu iyaye wa almajiran su su ci ce ku rike da a wannan da tira man hakurin ku wa tamassaku biha ku yi riko da ita kai ya kunu su ada domin ku zamto masu samun babban rabo fi ukurahum a karshen ku shine alahira Abdullahi Idris Muhammad wanda ya tattara rubutun malam ya wallafa littafin shine Abdullahi Idris Muhammad amma yinda kuma littafin sunansa kitabu tauhid wanda shine gabatarwa introduction kenan sai yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sallam tsiran Allah da aminci ya tabbata kan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa alihi da alayansa wa sallam kuma ka tada musu aminci akwai bambanci da al da ahl an gane ko idan an ce ahal ahal wani to ana nufin matansa da ƴaƴansa da jikokinsa so ne ahalinsa amma in an ce ahal to danginsa bangaren uba so ne ahali ahal na manzon Allah shine alu ja'far wa alu aqil wa ali abbas wa ali ali in an ce ali muhammad wadannan ake ne danginsa bangaren mahaifinsa ƴaƴan babbaninsa kenan ana fahimtar wannan to su ma sun shigo cikin albarkacin yiwa manzon Allah salati sannan ahalinsa da ba su da ciki al da ahal wanda shine babbanci ahalihi to iyayenki matansa ƴaƴansa jikokinsa har kasa al biduni laha al daga alifil mamdud sai lam to ana nufin danginsa bangaren mahaifinsa ana fahimta wa sallam ka kara mu sirra da aminci qala allah ta'ala allah ta'ala yake cewa wa ma khalaqatu al-jinna wal-insa illa liya'budun ba ma halicci al-jinna ba al-jannu wal-insa da mutum illa liya'budun fati sai dan su mu bauta da al-jannu da mu mutane manufar halittar mu da Allah yake da bauta masa dukkan wani abu da zaka yi a duniya in dai ka fahimci wannan sakon na Allah to sai ne biyo bayan bautawa Allah yasa suke cewa al-islamu manhajul haya shi musulunci kundin tsarin rayuwa ne ba wani abu da musulunci bi bane a kansa ba hatta kai taki ka tofar musulunci da ci ga yanda zaka yi hatta zamantakewarka da iyalinka hatta kasuwarka hatta aikinka hatta kodagonka hatta makotakarka hatta mu'amalarka ba abin da musulunci ya bari shigarka fitarka sa'at tubafi sutura duk musulunci ya bane a kansa yasa yace ban halicci mutum da aljani ba face sai dan su yi mini bauta ko bautan nan shine ka bautawa Allah bisa ilimi ka kadaita shi bisa bangarorin da ya shar'anta kadaita shi din sannan kuma ka masa ibada da ilimi wannan shine umarnin Allah zuwa kowanne dan adam a duniya suratul zariyat aya mai namba 56 wa qawluhu fadin Allah ta'ala da yake cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu llaha wajtanibu at-taghut suratul nahl aya mai namba 36 Allah ta'ala yake cewa wala qad ba'athna fi kulli umma haqiqa mun tayar a kowace al'umma rasulan wani manzo kowace al'umma Allah ya bamu labari a Qur'ani ya tura mata manzo ai muna ji ana cewa wa ila madina akahum shu'aiba wa ila adin akahum huda wa ila samuda akahum saliha wa laqad arsalna musa ila fir'auna duk Allah sai da ya bamu labari annabawa inda ya tura su wani annabi an tura shi kaza wani annabi an tura shi kaza wancan annabi an tura shi kaza yine ba asana fi kulli ummati rasula Allah bai bar mutane su rayu kamar dabbobi ba a'a sai dai aiko musu da jagora da dan sakon Allah yasa yake cewa ma kunna mu'azzibina hatta na ba asara su ba mu kasance za mu yi wa wasu al'umma azaba wa face mun turo su musu duk al'umma da aka halakar da ita a duniya to kin maganar manzanta take amma da ta ji maganar manzanta ba za a halakar da ita ba tun daga mutanen annabi du annabi salihu annabi hudu annabi shu'aib annabi lut an gane ko duk annaba wannan da Allah yake bamu labari an halakar da mutanen su an halakar wallahi basu ji abinda manzannin suke faɗa musu ba amma da sun ji abinda manzannin suke faɗa musu sun yi aiki da shi ba wanda Allah zai halakar da shi ana fahimtar wannan to kamar mai tambaya zai ce mu kuma gashi a yau abinda manzan namu ya dora mu aka ko ba a yi ko ba gaskiya ba da yawa abinda manzo ya dora mu aka mun kaucewa hanyar ba ita muke bi ba to mu Allah ta'ala cikin hikimarsa da ikonsa sai muka ci albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har masu sabon ma har kafira wallahi albarkar manzon Allah yake ci zama a zaman wannan zaman duniyar dan domin shine ya roki Allah yace Allah ina roƙonka duk irin abin da al'umma ta zata ma na sako ya Allah karka halakar da ita a lokaci da irin yanda aka kifar da wadancan aka kifar da wadancan Allah al'umma ta ina roƙa mata kai Allah duk abin da zata ma karka halakar da ita a lokaci guda sai Allah ce na karba shikenan sai Allah kuma ce inna rabbaka labil mirsad ubangijinka iya madakata kowa zai gama nasa aikin da zai samu Allah in aikin alkhairi kai to zaka ji ka haɗu da Allah in ma aikin sharri kai zaka ji ka haɗu da Allah amma duk wani zunubi da shikashikan halakar da al'umma yake bayyana to al'umman ta hada shi idan ka dauko mutanen annabi Shu'aib alaihi salam suna tauye kwanan auni da mizani da abin da ake aura ko skeli ko mita ko kwanan au sai su tauye su al'gus yazo ya musu wa'azi akan wannan so kake su bi sai Allah ya kifar da su ka dauko mutanen annabi Lut alaihi salam alwadi suke yi shine babban jarimar su namiji ya nemi namiji Annabi Lut yazo ya musu wa'azi suka ki su bi sai Allah ya musu halakar wanda bai taba yi wa kowa a duniya ba aka ciccibi kasar garzai da aka yi sama da ita aka kifo da ita kasa kuma aka hado ta da tsakon kwani wutar jahannama suna luhadi yanzu wannan al'umar ba a luhadi ana yi ba a tauye mizanin da cinta a wajen auna aurarwa ana yi to me yasa Allah bai halakar da mu ba addu'ar manzon Allah muke ci yasa yi wa Allah yayi wa Allah yayi wa manzon Allah da kawarin ta duk abin da al'ummar ka za ta yi ba zan halakar da ita a doron duniya ba amma kowa ya gama nasa aikin ya same ni in alkhairi ka shuka shi zaka girba in sharri ka shuka nan ma shi zaka girba an bayyana shine wala gadi ba asana fi kulli ummatir rasula Allah ta'ala yace kowace al'umma na tura musu manzo manzo idan yaje zai ce musu ali ibudullah ku bautawa Allah shi kadai wajtanibut tagut ku guje ma wadagut dagut shine duk wanda ake hada shi da Allah wajen bauta kuma iya so a bauta masa ne dukkan abin da zama kishiya ga Allah sunansa dagut to Allah yace ku nisance shi duk abin da zama kishiya ga Allah kai bawa mai hankali Allah iya cewa ka nisance wannan abu kar ka zama kusa da shi ma domin Allah iya kishi da irin wannan suratul nahl aya mai number 36 wa qawluhu fadin Allah ta'ala da yake cewa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa kfir lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayanī ṣaghīrā suratul isra aya number 23-24 Allah ta'ala yake cewa wa qadā rabbuka ubangijinka ya zartar ubangijinka ya yanke hukunci Allah ta'budu illā iyyahu kar abautawa kowa sai shi wannan Allah ya zartar da wannan hatman maqdiyan zartace hukunci ne Allah da ya halicce mu yace shi kadai zama bautawa duk wanda yake bauta wani Allah ba Allah ba to ya saba umarnin Allah a yanda Allah ya halicce mu ya tsara duniya shi kadai za a bautawa ini Allah ta'budu illa iyyahu kar ku bautawa kowa sai shi Allah sannan wa bil walidayni ihsana mahaifa guda biyu inji Allah yace a kyautata musu dukkan wanda yake da mahaifa to haƙƙi ne daga Allah akan sai kyautatawa mahaifansa ta kowane irin bangaren kyautatawa kyautatawa a zamantakewa kyautatawa a magana kyautatawa a mu'amala kyautatawa wajen saka aiki kyautatawa wajen hana ka wani aiki kyautatawa ka je can ka dawo wannan ko kana so ko baka so mahaifa abinda aka ce akan su game da kai in sun kiraye ka zuwa ga saban Allah ne ba za ka musu da'a ba an bai mutuwa nan amma shi ma ba za ka fito ka musu magana ta rashin arziki ba an gane ko wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun sai ce fala tuti'huma amma wasahibuhuma fid dunya ma'rufa ko da ba musulmi bane Allah ya ce ka zauna da su a duniya da kyakkyawar mu'amala ai ku duba annabi Ibrahim ya yi mu misali da mahaifansa ba musulmai bane masu bautar gunki ne mahaifin yace aragibu anta an alihati ya Ibrahim yanzu Ibrahim baka kwadayin abubuwan da muke bauta baka so kai ka koma gemu zaka irin namu ba la illam tantahi la arjumannaka har in baka haɗu da aibata gumaka nan ba wallahi sai mun jajjefe ka wa hajirri maliya ka kaurace min kai nisa da ni ba na san gani ka annabin Allah ne shine mai matsayi na biyu a duniya har lahirar ba da halutun da Allah ya annabi Ibrahim alaihi salam ne matsayi na biyu daga annabi Muhammadu sai annabi Ibrahim alaihi salam amma yanzu wannan amma sai ce musu salamun alayka ku duba ba kalmar da ta fito daga bakinsa an ce za a tsine masa za a jefe shi za a kore shi ga matsayinsa a gun Allah amma da yake mahaifa ne sai ce salamun alayka amincin Allah ya tabbata gare ka ya baba la sa'astaghfiru laka rabbi kuma wallahi zan ci gaba da roƙa maka ubangiji na domin ubangiji na ne ya fiya zan ci gaba da roƙon Allah ya fi maka to irin wannan mu'amala ake da mahaifa duk inda ka kai da girmanka da dukiyarka da muƙaminka da iliminka to kai yaro ne karami a gaban mahaifa baka san komai ba duk abin da suka saka ka amsa da sam'an wa ra'atan in dai kana san albarka yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ridallahu fi ridil walidayni wa subtallahu fi subtil walidayni yace yardar Allah in kana so Allah ya yarda da kai sai mahaifanka sun yarda da kai in kuma kana so Allah ya fishi da kai to kai abin da zai fusa da mahaifanka yasa yace al abwaini aw sab abwabul janna su mahaifan da yawansu to su ne kofar shiganka aljanna ke sun matsa ke sun buɗa ma za ka yi ga aljanna saboda ka duk wani wanda yake da mahaifa guda biyu ko ɗaya to wallahi Allah ya bashi alkhairin duniya da lahira sai dai in yaki amfani da wannan dama sai dai in yaki saboda ka Allah yayi wasici mu yi wa mahaifan mu kyautatawa ku kula da mahaifa su kadai ne daga su ba wa su ba in sun tafi shikenan ba za ta bambe da su ba ana bayyana duk da me neman albarka duk wanda ka ganshi abin sha'awa a duniya to yayi wa mahaifansa abin da ya kamata kuma ya dace da addu'arsu amma duk inda kai a duniya in dai kun saba da mahaifanka suka mutu wallahi ba za ka wange lafiya a duniya kuma a lahira sai Allah ya maka azaba domin shi ya baka umarnin yi wa mahaifiyar biyayya kace ba za ka ci Allah ya samu dace sai Allah ta'ala ke cewa imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma koda ɗayan su ko biyun su baban ko ummadin ko dubiyin za su kai shekaru manyantaka ila kibar su tara shekaru su tuba to Allah ya ce fala taqul lahum ufi duk abin da suka ma kar kai musu saki kar ka nuna ka damu dan sun umarce ka da wani abu kar ka nuna ka damu in sun hana ka wani abu shine wala taqul lahum ufi kai kai baba ke umma a kar kai wannan bala'i ne wannan kalmar indai mahaifa ne kar ka nuna musu gajiyawarka kar ka nuna musu kosawar kai ji Allah wala taqul lahumu uffin kalma ta nuna gajiyawa ko kosawa ko damuwa kar ka yadda ta bayyana a gaban mahaifinka ji Allah kar ka yadda duk abin da za su ma duk dacin sa ka shege ka hakura bayan sa alkhairi ne sai Allah ya ce wa qul lahumu qawlan karima da kai da mahaifinka kullun magana girmamawa shi ka duk abin da baba zai faɗa ma da umma za ta faɗa ma to magana ce ta girmamawa kai da su an yi za a yi ai hakuri za a yi Allah duk wannan shi ne ko da ranka bai so ko da ranka baya so to ka tabbatar da kai cewa baka nuna shi gaban mahaifinka ana bayyantar wannan ga jurai manzo Allah ya ba mu labarin sa mutum ne mai yawan bautar Allah har ma gefen gari ya koma ya kafa bukar sama domin ya kaurace hayayyar mutane a gari wata rana mahaifiyarsa ta kai masa ziyara iya can jeji iya ibada ta je ta mai sallama ya jurai a lokacin iya sallar nafila sai ce ya rab as-salatu wa ummi ya Allah ga sallah kuma ga mahaifiyarka bai amsa mata ba iya sallah sai ta dawo gida washe gari ta koma ta same shi da iya sallah ta mai kira bai amsa ba iya sallah washe garin nan ku ta koma ta same da iya sallah yace Allah ga sallah na fara kuma ga mahaifiyata bai amsa mata ba to sai ta ji damuwa ranta sai ta mai wata addu'a domin ranta ya baci tace Allah wannan dan nawa kafin ya mutu ya Allah Allah ka hada shi da sharrin mata abinda ta bada ke yace shi ku ta koma ku duba ba sallah yake ba sallah yake bi amsa wa kyati masa ba har ranta baki to jiraiju ana nan domin Allah ya nuna wa mutane cewa da manzon Allah ya ce addu'ar mahaifa karbabbiya ce gaskiya ne wallahi ba ƙarya bane gaskiya ne jiraiju sai wata mata karuwa ta yi ciki a garin da yake sai ta haihu ba tare da miji ba sai aka ritsa ta aka tattara ta cewa a ina wani ka samu wannan ciki wai miki wannan ciki domin Allah zai gaskata manzonsa sai ta bude baki sai jureju ne mutu ci kuma bawan Allah ne ba ustazu ne ba ruwansa a gane ko ki bayan gari ma ya koma ya kaurace mutane ya cigaba da ibadarsa daga nan aka taru da yan iskan gari da yan tamore aka tafi bukkar da jureju ana zuwa aikin banza ustazan ƙarya dama dukkan iskanci ne dama ka san dan iska ba wanda ya tsara kamar ustaz kuma gaskiya bane in dai dan iska ne wallahi ba wanda ya tsara kamar mai riko da addini abu kadan zai yi zai mai da shi babba ai kas iska ai kaza kaza aka babba aka rushe dashi yace me nayi kashe kaza ni kashe kaza sai ce dan Allah ina so ku mun alfarma kafin ku kashe ne zan yi raka'a biyu ta nafila suka ce sun yadda yayi alwala aka kewaye shi ya tada sallah ya raka'a biyu a cikin sallar abin da yake cewa ya Allah ina so ka bayyana gaskiya domin ba wai mutuwar ba na san mutun kwana da kare ran mutu to amma Allah ka bayyana gaskiyar al'amarin nan kada na mutu gaskiya bata bayyana ba mutanen da suke sha'awar irin abin da nake na ibada goyo su sai Allah ka kunna mutu ka bayyana gaskiya iya sallama daga sarka abiyu da yake kuma mun jarir ai kai wannan matar kaiwa ciki ai dace danka ne ai kaza 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 hatta haihu yace kuma nan ya karbe jaririn ya dan bubbuga cikin sa yace kai man abuka yace waye babanka sai jaririn ran da aka haife shi iya zanin goyo sai ya bude baki yace wane ne babana kai babana ba amma inda ya fadi wani bawon Allah makiwacin dabbobi yace shine baban sa amma wannan baban sa bane abin da nake so na kai kanku kansa shine yanda addu'ar mahaifiya ta yi tasiri a kansa duk da bawon Allah ne mutumin kirki ne kuma lokacin da ta kira shi bai amsa ba sallah yake to kai yanzu ka tuna me kake yi wanda mahaifanka za su yi bacin rai a kanka ka san dai a yau mahaifinka ji kana sallah kana karatu qur'ani kana zuwa gun karatu to shi ba abin da kuma farin ciki kasaransa ba zai taba baci a wannan layin ba indai musulmi ne mutumin kirki to ka tuna a wace har karan mahaifinka ke baci wasu ba a harkar banza ne ba wani a harkar shaye-shaye ne ke bata mahaifinsa wani a harkar neman matan banza ne ke bata mahaifinsa wani a rashin kula da addini ne ke bata mahaifinsa wani a rashin taimakon sa ne iya da yanda zai taimake su in taimakon sa dausu ya baci a irin wannan munanan abubuwan kuma in dan zamani yayi wasa sai ya je bata mahaifinsa rai akan wannan kuma kaga zulumatun ba'du hafu qaba duhu kan duhu kenan shi kansa aikin da ma zulubi ne sannan kuma ka bata mahaifinka rai akan su yasa ina kira musamman ga matasa wanda Allah ya muku arziki kuna tare da mahaifinku wallahi kuri baci zama da su kar ku yadda iskar duniya da kadawar shi da ta yi za ku yi nadamar da ba za ku taba dawo ku gyara ba ku duba yaki fa wani bawon Allah ya zo lokacin ma yake ana ce ya rasula an rubuta ni ina cikin sojoji da zan fita jihadi da ni za a ji yakin sai ce a hayyun walidaika manzo Allah ce mahaifanka suna da rai guda biyu yace eh suna da rai sai ce ka je ka musu hidima ina jihadi manzo Allah ce kar ka fita yakin ka je ka musu hidima ka kyautata musu ina jihadin ka saboda ka lalle ilalla din mai neman albarka yi kokarin kyautata mahaifansa iyayensa sai malai yake cewa sai Allah ta'ala yake cewa bayan kullun magana ce ta karamci kai da su sai Allah ya ce waqafin lahu ma janaha dhulli min arrahma ka dinga saukar da fukafukanka na rahama gare su duk abin da ka samu na alkhairi fara gabatar musu in wani abu za ka yi ba su shawara in wani abu ya tasowa faɗa musu in wani abu ne ka ba su zaɓi su zaɓa maka ana fahimtar wannan shine shimfiɗa musu fukafukan jin kai da rahama ka dinga yin abin da ransu zai dadi suna da ƴan uwa yayyansu da kannansu a matsayinka na su ne babbaninka da kawunanka da umominka to ka je ka dinga kyautata musu da'in da zai ji wani lokacin ba ya fi kai masa din idan da ya je yayi wa wani aikin alkhairi to wallahi farin cikin da mahaifin zai ji sai ya ma fi yayi wa aikin ga satar amsa mahaifinka iya da kanne iya da yayye iya da ɗan uwa iya da amini iya da malamai to duk abin da ka samu na alkhairi bayan kayi masa din ka dan rage ka dan ka je kai wa wani malamin sa da addi ka je kai wa wani kanin sa wani babban sa wani abokin sa wani abokin hudda sa na arzu har a zo a ce ai wani ya kai mun kaza to da za ka bude zuciyar mahaifinka yanda zaka samu farin ciki wallahi zaka yi mamaki kuma karkare na abin duk kankantar abin da ke hadunka wani kai sarihi sai gora mai kyau dan kwaya biyu uku haka shine karfin gaba shi aboki mahaifinka ne kawar gyatimar ka ce je ka gaishe ta dan bata abin da ya sauka hatta fada gyatimar ai wani ya zo ya gaishe ni wallahi ya ban kaza to dadin da za ta ji kai kuma Allah zai buɗa ma alkhairi a rayuwarka ga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da shi lokacin suna cikin manyan malamai a garin Madina sahabi ne lokacin da manzo Allah ya rasu suna kanana ba su bi shekara 20 ba amma tafiya ta tafiya su ne manya a garin Madina domin duk sahaba sun tafi suna cikin sigarar sahaba to wata rana ya taho daga Madina zai je Makka akan dokin sa da fada wansa da almajiransa to suna cikin tafiya sai hango wani abokin Umar dan Khattab ya tafiya ka kuma ya gane abokin babansa sai ya sauka daga abin hawansa ku duba matsayin sahabi ne ba iya tare da almajirai da mabiyansa sai ya ce abin hawan ku kama shi ku kaiwa wancan bawon Allah ya kuma iya da hirami da lillibe jikin sai ya ce wannan ma ku ba shi lillibe a jikin sa almajira Abdullahi da Umar suke tamamaki wannan wani mutum ne mu ba san shi ba ya zaka sauka ka ba shi abin hawanka sai da aka je garin Makka sai ce kun ga wannan da na baku doki na ku kai masa yawo na dau wani mayafi na ku ba shi ya lillibe suka ce eh sai yake ce da su kana wuddan li Umar bin al-Khattab abokin babana ne Umar na taba ganin sunan abotar shi yasa yanzu na masa wasu ku duba ma aikin baya duniya baya duniya amma ya ji maganar manzon Allah ke kokarin faranta wa abokin baban sa rai kuma ga matsayin da yake da shi a lokacin sai ka gane cewa idan ubangiji ya ma magana da kai yake kuma da gaske yake idan kana neman albarka kai kokarin ka gama da mahaifanka lafiya sai ma da yake cewa wa qur rabbihuma kama rabbayani saghira kullun ka dinga musu addu'ar Allah ka ji kan baba da umma kamar yadda suka tausaya miki na gangare kun san tausayi irin na uwa akan da ko na uba akan da ba a misalta shi da komai ba a misalta shi da komai ana fahimta irin tausayin da mahaifiyarka take jinka take yi ma irin tausayin da babanka yake yi ma to wallahi wani irin special tausayi ne babu irin sa shine hanan wanda ubangiji ne yake sanya shi a zukatan mutane kawai yanzu ka kaddara ka dau yaro ko dan kanin ka ma ko dan yayan ka ko dan addar ka ko dan kanwar ka kana daukan sa ya ma fi tsari a jiki kai ado ko ya ma ka shi kuma a ce ka dau dan ka musamman a ce dan fari an gane ku kana daukan sa kai ado zaka fita ya ma fi tsari da kashi wallahi wannan fitsari da kashi na dan naka za ka kube kayan kana murna kana jin dadi kuma haka bane ba za ma ka ji wata damuwa a ranka ba domin Allah ya tsaga zuciyarka ya sa ma sonsa ba za ka iya fada shi ba amma duk wani wanda ba shi ba kuma sai dai ka dauke kai domin kar a ce kai rashi ko kai rashin tausayi amma zuciyarka ta shanye damuwa ta nuna ba ta dawo ba to sai dai in danka ko yarka ta yi ma wani abu amma duk wanda ba wannan ba to zaka da ba sai ka nuna ana fahimta yasa wani mai hikima yake cewa duk duniya masoyanka guda biyu ne wanda sun ga zuci kujisu an fahimta masoya dai na gaske yan gani ka shi yana akan ka guda biyu ne daga mahaifiyarka sai yarka mace kun fahimta mahaifiyarka sai yarka ko mace yar to su ne suke tausayin ka tausayin gaskiya ya kuke kallo na ko ba gaske bane haka ne bana haka ne yarka tana gidan miji amma duk abin da ta samu wallahi kana zuciyarta haka wata ran ta san ka fi karfin abun za ta zo ta gaishe ka ce baba ga wannan amma dan ka da miji ne wallahi na ya wuri irin kana ta kiransa awaya ma wani ka zo kuma haka bane musamman ma yayi nesa da kai baya kusa da kai yi kana ta kiransa awaya wuri amma wallahi yarka ko a Lagos suke aure ku yi hakuri duk mun bala'i muna kan layi ne yawa ko a ina take aure to malimin ya ce sheda ne to ga baba ba ya ce sheda ai ce din suna da yawa ko a ina take aure wallahi tallahi kana zuciyarta kuma duk abin da ta samu wallahi sai dai in abu bare same ka ba sai ta aika mai ka fi karfin abu amma kwatanta in danka namiji ne baka masa aure wata ran ma baka nan zai zo shiga su ko ba gaskiya bane sai ka dawo ai wallahi wani da ya shigo ya shiga soyayya ba musamman abin da ya fita amma ita hidayat ta kawo ma hidayat ta tausaya an fahimci wannan Allah ya sa mu dace wa qur rabbihuma kama rabbayani saghira Allah ya ce ka dinga yawa mahaifanka addu'a kullun Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu kamar yadda suka ci kai na ina gangare yasa manzon Allah wani ya tambaye shi cewa ya rasulullah mahaifana guda biyu duka sun mutu akwai wani haƙi da ruwa kai na akan su duk ba sa duniya sai shi akwai na farko yake cewa istighfaru lahu a matsayinka na da mahaifinka sun mutu ko ɗayan ko biyun to ka zauna ka dinga istighfari a kansu kai astaghfirullah iyayenka ka ce Allah wannan baba da mama dai yau Allah kai musu kuma Allah zai kai musu abu na biyu du'a'u lahu ka dinga daga hannu kana musu ya Allah ka ji kansu ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka yafe musu abu na uku manzo Allah ce duk wani alƙawari da babanka ko mamanka ta yi bata cika ba Allah ya karbe su ka cika wannan abu na hudu duk wata abota daga san babanka iyayi da wani ko gyaci marka tana kawance da wani to ka sadar da wannan zumunci kar ka bar ya sinki abu na biyar yace duk wani zumunci da babanka zai je kauye kaza zai kai kaza zai je kaza to kai ma ka kwatanta wani abin da yake wannan ko ba sa duniya mazala ce haƙƙin su ne akan ka ana fahimtar wannan Allah ya ba mu iko saukiwa Allah ta'ala yake cewa wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bautawa Allah shi kadai kada ku mai tarayya da komai a bautawa Allah shi kadai kada ai wa Allah tarayya da komai wannan umarni ne daga Allah shi kadai za a bautawa sannan kuma kar ka hada shi da komai a bangaren kudiri a zuciya da bangaren af'alullah kar ka hada Allah da wani cin yakin da Allah yake sannan kuma asma'i wa sifati sunayensa da siffofinsa kar ka mai kishi a wannan wannan bangarorin guda uku wajibin kowa ne kada ya ta Allah uku Allah ya ke bantarwa kansa wani aiki da shi yake wa bayi ba wanda ya isa wannan aikin duk wanda ka bahi matsayin ya yi ma wannan aiki to ka hada shi da Allah misali kamar ba da haihuwa Allah ne ke ba da haihuwa ba dan adam din da zai baka haihuwa kamar ba da mulki Allah ne kawai yake ba da mulki ba wanda ya isa baka mulki kamar ba da dukiya Allah ne kadai yake zabar wasu daga cikin bayin masa dukiya ba wanda ya isa ma arziki kamar ba da lafiya baka da lafiya kana jinya baka lafiya Allah ne yake shan magani da gan likita wannan sababi ne kawai amma cire cutar da maganin yayi aiki sai Allah ya so an bayyana wannan to wannan sune af'alullah duk abin da Allah ne ya barwa kansa shi kadai yake dokar ka tsaje da wani abu sannan sunayensa da siffofinsa nasa ne kar ka hada shi da wani abu sannan kudirin ka a zuciya wajen girmama shi da sonsa da bin umarnin sa nan ma kar ka hada shi da wani a cikin zuciyarka wannan shi ne kadai ta Allah wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bautawa Allah shi kadai kar ku yi tarayya da shi suratul nisaa aya mai namba 36 wa qawluhu ta'ala fadin Allah ta'ala da yake cewa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum qul ka ce da su ta'alu ku zo atlu zan karanta muku ma harrama rabbukum alaykum abinda ubangiji ku ya haramta Allah ne biya manzon Allah ku kirawo musulmin duniya kaf ka ce su zo su ji sako daga Allah cikin abin da ubangiji ya haramta musu amma yanzu na ka ce su zo duka saurara su ji sako ne daga Allah akan kowane musulmi da musulma ku ji abin da ubangiji ya haramta muku ina ciki kana ciki duk muna ciki farko sai yace Allah tushriku bihi shay'a haka ne farkon abin da ubangiji ya haramta akan kowa kar a yi shirka kar a hada Allah da wani kar a baiwa wani matsayin Allah matanmu da maza kar ka kudire yanda kake son Allah kake girmama shi a zuciyarka kar ka sa mai kiji a cikin zuciyarka kar ka je wajen boka domin hada Allah da wani ne kar ka je wajen dan sihiri da tsafi hada Allah da wani ne kar ka je wajen wani kace ya baka mulki kar ka je wajen wani kace ya baka haihuwa duk hada Allah da wani ne kai addu'a kai ka fada wa Allah bukatunka kai addu'a ka roki Allah akan bukatunka na alkhairi idan ka ga wasu mutane kake musu kyakkyawan zato mutanen Allah ne ka ba su sakon addu'a kace wani ina so ka sana addu'arka abin ne mai kyau wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab zai tafi Makkah Umara ya zai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah zan je Makkah zan yi aikin Umara sai ce la tan sana bidu'aika ya akhi yace ya dan uwana idan ka je aikin Umar nan kar ka manta mu da addu'oyinka manzon Allah yace Umar ya masa addu'a idan yaje aikin to kaga min babu aula mu ne zamu dinga cewa muna roƙon addu'a ko ba gaskiya bane abu ne mai kyau wani to saboda haka kai addu'a shar'iyya amma kar ka hada Allah da wani wajen neman tsarin wani abu ko kaunar wani abu Allah tushriku bihi shay'a sai yace wa bil walidayni ihsana kun ta sake dawowa mahaifa a kyautata musu wala taqtulu auladakum min imlaq Allah ce kar ku kace ƴaƴanku dan tsoron talauci an gane ku yasa malamai musamman malaman zamani suke cewa family planning ya shigo cikin wannan hali kar kai family planning dan tsoron talauci dan tsoron kar ƴaƴansu tawaru baka da kuɗin makaranta baka da abinci da sauransu kar kai dan wannan an fahimci wannan karka kayyade haihuwa dan tsoron bawo Allah ya hana wannan an fahimta sai ce na hana narzuqukum wa iyyahu da ku din da ƴaƴan naku dinni nake arziki maki muku arziki ji Allah ƴaƴanka biyar shi da bakwai goma matanka biyu uku hudu to arzikin su dama daga Allah zuwa gare su ne kai tsari kamar helima ne kai an gane ko shugaban ma'aikata za a yi aiki in gwamnati ta ce in wani kai wa aiki zai ce to ga kudin liburorinka kaza ga kudin mesin ɗinka kaza ka ba su kai ga mazauna arzikin to haka tsakaninka da yanka da yalan su kai dai wakilinsu ne a gun Allah na ciyar da su da sha da su amma dama cin arzikin su ne inda za ku gaskata yi nawa ake samun marayu su rayu kuma su zama wani abu ana samu ko ba a samu ka gashi arzikin inda na uban ne ko uwar uban iya mutuwa su ma mutuwa za su to amma arzikin abun Allah ya yi yasa Allah ya nuna mana ishara kan manzon Allah maraya ne yatimul abyul um maraya ne yi mahaifinsa ma bai magan shi a duniya ba manzon Allah iya ciki wata shida zuwa bakwai mahaifinsa ya rasu ya zo duniya bai fi shekara hudu ba mahaifinsa ya rasu amma kuma zai bi kowa a duniya kuma amma yanzu shi yasa ina karanta wata kissa akwai Allah iya yi wa mala'ikan mutuwa interview cewa wani ɗaukar rai ka yi fi baka tausayi wani ɗaukar rai ka yi kuma yi fi baka abin alaji Allah yake tambayar mala'ikan mutuwa sai ke cewa ya Allah akwai wani ɗaukar rai da nayi abin tausayin abin har yanzu iya zuciyata da ta sai ce wata rana ne ka tura da ɗaukar ran wata mata da lokaci da ku to in same ta a jiji kuma da daddare tana naƙuda kuma lokacin tana haihuwa shikenan lokacin mutuwar ta tana haife ɗanta na karɓaran ta ya Allah to na taho da darurar wannan ɗan ya zai ba kowa abun ga jeji ne ga shi kadai ne ga uwar ta mutu sai ce wani ɗaukar rai kuma yafi baka al'ajabi sai ce ya Allah ko wani mai mulki da ka tura ɗauki ransa iya da gate kafin ka je ka same shi kai haura gate 70 ko ina in cikin ne ka zo nan daga ina ina wai baka appointment daga waye sai ka haura gate 70 zaka je ka same shi yace Allah da ka tura ɗaukar ransa iya kan kujerarsa ga ƴan tsaron ga ƴan gadin amma na raza na je ɗauki ransa kan kujerarsa ba su ne idan sai ko ya faɗo akan kujerai yace Allah wannan ɗaukar ya ban alaje yace to wannan yaron da ka ɗau uwarsa ka bar shi a jeji shi na raya shi zama wannan kun gane karatun dan da uwarsa ta haifa a jeji shi kadai uwar ta mutu ba kowa to Allah yace shi ne na raya shi ji Allah na bai wannan matsayi to kun ga shi arziki ba hannun uwa da uwarsa yasa Allah ce na narzuku kum wa iyyahu arzikinku da ƴaƴanku a hannun nasu ke jiya ni ne nake arzuku da kuwa kai dai wakili ne kawai dan ka karami da matar kai wakilin su ne a gun Allah zai sako ta hannunka ka basu amma in ka ce naka ne ka mutu mana ka gani in ba za su rayu ba ai za su rayu inda naka ne kana mutuwa su ma mutuwa za su saboda ka ciyarwa da arzutawa da ciyarwa a hannun Allah su yasa karka damu da wani ba abinci ba kaza kai dai ka jaddada alaƙar ka da Allah domin Allah kafin ya halice ka ya halice abincin da zaka ci kafin Allah ya halice mu dukkan mu sai dai halice abincin da zaka ci wani ka same shi da sauki wani da wahala dama kuma ka rayu ta amma Allah bai taba hana halitta sa abinci bai taba yi ba Allah karimi ne ko kai ne zaka yi ba ko kana abinci ko bashi zaka ci ko ka bashi ko kai ne zaka hana wanda yake karkashin sa karkashinka kana da abinci ai ba girma bane to kuma ya Allah zai wannan Allah ba zai wannan ba sai dai wani lokacin zunubi da saban Allah ya sa abinci yayi wahala kamar halin da ake ciki a yanzu kenan amma ba abincin bane ba ba wai mun fa karfin cewa abun Allah bane wallahi ba mu isa ba da Allah zai linka halittar mu sau billion mutane su karu adadin billion wallahi ci da su abun Allah ba komai bane amma abincin yayi tsanani Allah ya rike shi saboda yawan sabon mu kawai shi ne kawai gaskiyar mu amma mu dawo mu gyara mu ga yadda Allah zai yi fatta abu kuma ya dawo kamar da yasa yake cewa وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان سيشي فكا فرد بأنكم الله فأذاقها الله لباس الجوء والخوف بما كانوا يصنعون الله تمنى الله بكا مصلا بارم ونقري ونبرني سنكا سنشي آمنة مطمئنة سنشكي وداتا دكو جرحانك لدنسوا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان arzikin su iya zuwa musu ba wahala ta ko ina da abin da ka taba arziki ne suna cikin wannan rayuwar ta jin dadi da walwala fa kafarat bi anillah hiskai wa Allah butulci da suka yi wa Allah butulci fa zaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi sai Allah ya dandana musu azabar yunwa da zuburo bima kanu yasna'un saboda abin da suke aikata wannan zulmi kaga wannan ayata yi daidai da halin Najeriya yau kuma gaskiya bane daidai da muci wannan aya muna cikin ni'ima ko wannan lokacin sardaura baya ko lokacin su ga wani to shagari ma raka ya ce shagari ma shagari zaka je siyan madara kan ya ce wannan fa SP ya ce ba za a siyar ba a jefa da ita ko amma eh kuma gaskiya za faɗa ba gaskiya za faɗa irin kibin gongon nan ya ce wannan SP ne ba za a ci ba da a ci a zubar da shi amma yanzu SP kake ne ba to yi mai sai ba zai faɗa maka ba wallahi ba zai faɗa maka ba sai dai in kai kai karatu ka gane ka gane isbiyar din nan kun ga ga misali a gida ku duba lokacin ga wanne da ta cewa labari muke aka ce aka kawai za a ci aiwa ma'aikata albashi ai odoji ko bononza odoji haka kawai kamar koma ga wata ko sha uku ko ya ce ga wani albashi ko ba albashin ka na wata bane ba haka kawai za a baka to ku duba ku gani ragada min kulli makan in noma ne ka noma yar karamar gona ka samu gona to shin ga farko wanda yace ba a ci wani take ko wannan saman bita ya bai saman bita ji ba a su to ku duba ba to amma da muka yi wa Allah gutulci wajen sakon Allah da yi wa Allah ba daidai ba da ƙaryata manzanni da kaza da kaza to Allah ya dinga janye abu kuma hankali a hankali Allah iya janyewa to gashi yadda musibar ta kai musibar yanzu garin masara ya karfin arzikin mutane garin masara ya fa karfin arzikin al'umma mafi yawa a wannan rayuwar kuma wallahi abinci iya nan saban Allah ne sha make mana abinci yawa kuma in za ka gada ko kai da kanka abinda ka san kana yawa Allah ba daidai ba ka tuba ka gyara rayuwarka ka gyara ibadarka tsakaninka ga Allah ko kai kadai sai Allah ya canja ma rayuwar wallahi tallahi ko kai kadai in al'umma da yawa ba za su yi ba kai dawo gyara kanka kai da kanka da iyalanka da duk wanda kake da dama a kansa gyara za ka ga yadda Allah zai canja ma rayuwa Allah ya samu dace to wannan ayar ina ganin dole za mu tsaya a kanta in ya so sati mai zuwa sai mu tashi a kanta insha Allah ana mana isharar lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure ko tuntuban harshe muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya cewa mu yi kubinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu kunguje mata muna addu'a Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya ga cin al'amarin Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna da mutsarin ka daga sharrin duniya da lahira ya Allah ta'ala muna roƙonka shiga cin al'amarin mai Allah dukkan abin da zai zama alkhairi gare mu ya Allah ka hada mu da shi duk abin da zai zama fitina a gare mu ya Allah ta'ala ka raba mu da shi ya Allah ta'ala ka ba mu da muna mai albarka يا الله تعالى قارمنا أرز إيد الخير قارمنا أرز إيد ودات الخير يا الله تعالى من روحانك مر السلافير من الله تباس السلافير يا الله تعالى من روحانك دمود زرير يا الله تعالى كأورا ما تبكي مديش يا الله تعالى من روحانك تك وان ديكي نيم وان أبوك الخير يا الله كأله ديش يا الله دوان وديكي صورا وان أبو يا الله تعالى كرما مدابو دمكي جسوا ya Allah ka sanya albarka a rayuwarmu ya Allah ka sanya albarka a gidajenmu ya Allah ka sanya albarka a ayyukanmu ya Allah ka sanya albarka a gonakinmu ya Allah ka sanya albarka a kasuwancinmu ya Allah ka sanya albarka a rayuwarmu gaba daya ya Allah ta'ala din masu neman addu'o'inmu da mu kanmu da su Allah ka biya mana ya Allah ta'ala muna roƙonka ka samu lafiya mu gaba lafiya wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya mai sa kai ya da aljanna Allah ya karba ayyukansa da damu Allah ta'ala ya ji kan mahaifansa da damu Allah ta'ala ya inganta masa hanyoyin samun sai bai tsaro da kariya da mu gaba daya dukkan masu taimakon wannan da'awa a duk inda suke Allah ka dafa musu Allah ka dafa mana gaba daya duk wanda yazo wannan masallaci Allah ta'ala kuma ya kuwa gidansa lafiya ladan da ake samu wajen karanta ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah Allah ka hada mu da shi Allah ka raba mu da wucewa aiki Allah ka samu lafiya mu gama lafiya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.